من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. Allah madaukake sarki tare da addarawa ta iyawa tai ya nuna mana wannan lokaci mai albarka a bayan wata ibada mai muhimmanci wanda mun ka basu wa mai Allah ya karba mu, kuma za a yi wata ita ma mai muhimmanci abin da ya shafi karantar da ƴan uwa musulmai ƴaƴanmu da jikoki domin ci gaba. Ina gaisuwa ga ƴan uwa musulmai na kusa da nesa da sauti ke kai gaisuwar musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan wannan insha Allah Allah ya kaddari lokaci ya sake jurowa wanda za a fara karatu wanda malaminmu Malam Abdul Malik Khalis wanda Allah Rabbi Sarki ya kawo mana shi da duk shekara yana zuwa yana karatar da mu sunni mujiya ku kuma da dalilan kudanta wadanda kuke matasa to ayi kokari a cikin wannan karaba sa da aka samu domin a samu wato don gaba. Dama an ce yara manyan abubuwa da ba a sani ba a yi kokari a san su, kuma na ji daɗi kwarai da gaske da Allah ya karɓi karɓuwar mu wannan wuri ba rama wata kuma na wurin insha Allah. Gashi kuma bari Allah ya azurta mu ya nuna ni'imar gani wannan rana wanda wasu sun so su gane ta Allah ya gwada ta su, saboda haka mu gode ma Allah ya sarki da ya kawo mu wannan yammaci yau ga wannan wata na Safar hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da makkatuwa Madina shekara 1447. Muna roƙon Allah madaukake sarki abinda malam zai karantawa Allah ta ba shi lada, Allah ta sanya mai cikin ma'auni ayyuka ne na ayyuka da alheri. Allah shi gafarta ma babanai Alhaji Khalis da mu da iyayenmu dukkan ƴan uwa musulmai. Wannan aiki babban aiki na kuma jan aiki ne, kuma samu ne haka kusa gare ku ku ɗalibai matasa, to ba ƙaramar rahmatar ba. domin bisa ga kaddara Allah ta ba a ce nan malam shi ke ba, to kun ga samun wannan aikin gare ku kun ga shina da nisa, ko da an ce an samu to sai an yi wata kila jattariya, to amma kuma sai ga shi da rahama Allah da shi kai ne ya taimaka mana ya kasance malami duk shekara yana biyo ƴaƴanmu da kuma jikoki ya karantar da mu da su abubuwan da ba mu sani ba, don me? Don ci gaba na addinin musulunci, don me? Saboda wato tariyar wasu abubuwa waɗanda da ba a kawo su ba, to tariyar su shina da wuya, kuma a koyaushe an kai irin wannan haduwa ina jin daɗi matuƙar sarari in ga ƴaƴanmu jikoki sun haɗu wannan wuri domin karatu. Sannan kuma nake jin daɗin ko nake yi muku addu'a ko yaushe da cikin wannan gari da inda ba cikin wannan gari ba, ina yi muku addu'a matasanmu Allah ya sanya muku albarka, kuma ya sanya muku karatunku albarka, kuma ya ba ku haɗin kai, domin duk musulmi musamman matasa in kuka tashi babu haɗin kai to sai shi kasance wato ba ku ci riba, amma in Allah ya taimake ku ya ba ku haɗin kai kuka tuna cewa ga inda za a kuma makiyasin tun kawo al'ummar musulmi da musulunci, to yanzu za ku san yadda za ku tarowa, kuma za ku san yadda za ku haɗuwa, kuma yanzu za ku san yadda za ku kamowa in Allah ya so ku samu bayani. Saboda haka Allah ya sanya albarka a cikin wannan karatu, Allah ya sanya mu malam albarka a cikin karatun wanda yake yi da nan da inda ba nan ba, Allah ya sa ya san sanadin tsira gare shi da gare mu da dukkan ƴan uwa musulmi da dukkan saurare, insha Allah yanzu malam zai ci gaba da karatu in Allah ya bada sarki ya kaddara. Saboda haka malam bismillah.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم بركة مدساك حقوة أولا دورة لمتى قبات الواقع علم الاستنباطي قائد الإنسان لإبدأ كي ينسى منهج الاستنباط تأصيلا وتطبيقا. أجيا من فار بياني من كاو حيو يند أكبي وجن استنباطي سيلوك تي من حال إنسان وبايا إيدك تي كم مجم مجم معلمان مكمودة تي جاوا أيا كباتا دني أما سين داري بي مالا أحمد تنجيبي بابا دي باسي مالا أحمد تنجيبي با دعوا برني دكوي دكارن تروا duka dai ana ciki, kuma har yanzu ana akan haka tun gashi yana baki har yayi wani kuma ba a bari ba, alamun kyakkyawan niyya kenan, don mai yi don Allah bai ba zai bari ba sai ran da ya haɗu da Allah, to Allah ya ƙara mana rayuwa albarka, kuma Allah ya yawaita muna da cizawa na gari irinsu, kuma Allah su ba mu amfanuwa da irin bai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya uwace musu. Ba tare da ɓata lokaci ba, zan sake tunatarwa kaɗan, shi ne cewa wannan littafin da aka ba ku daurorin da ake son a gabatar ne aka harhada, amma ba wai bayanan suna cikin wannan littafin ba. A shi littafin gashi nan na gure shi kojiya, kuma mun ce ‘yan uwa waɗanda suke da WhatsApp za a karɓi lambobinsu ko nemokinsu a sa su cikin WhatsApp sai a tura musu littafin, wanda Allah ba shi iko sai ya fitar da littafin ya yi photocopinsa, ya yi kofinsa ya amfani da shi. ‘Yan gari ko? To, yanzu bayan nan da muke gabatarwa har yanzu shi fiɗa ne. A safha wato ta 295, malam ya kawo cikin wannan littafi manhajul istinbat, ya kawo turuqul istinbat min al-Qur'an al-Karim. Ayi haƙuri, waɗannan ƙa'idoji ne dole sai da su ake fahimtar karatu. A safha ta 295 akwai hanyoyin da ake bi in ana son a yi istinbat. Mu maido hankalinmu da kyau. Idan baka san waɗannan hanyoyin ba, za ka wahala, saboda wanda bai san hanya ba, to ai babu ranar da zai kai ga inda za shi. In dai ba wani taufiki na Allah ba, buga ga masu buga ya mayar da watakila shi kai. To waɗannan ƙa'idodin ko hanyoyin, hanyoyi ne guda biyar, mu riƙe da kyau. Waɗanda ƙa'idodin ina faɗa su ne saboda in an je cikin karatu ka gane karatun da kyau. Ƙa'ida ta farko, al-istinbat bi dalalatil ishara. Al-istinbat bi dalalatil ishara. A riƙe da kyau, yana yiwuwa karo na farko ne da ka jin wannan, za a yi bayanin da ake nufi da dalalatul ishara, kuma baka misali ɗaya. Abu na biyu, al-istinbat bi dalalatin nas. Al-istinbat bi dalalati an-nas, wanda shi ne na biyu. Abu na uku, al-istinbat bi dalalatil maf'ul. Al-istinbat bi dalalatil maf'ul. Hanya ta hudu, al-istinbat bi dalalatil iqtiran. Al-istinbat bi dalalatil iqtiran. Sai kuma abu na biyar, al-istinbat bil muttaridi min uslub al-Qur'an. Al-istinbat bil muttaridi min uslub al-Qur'an. Kunga waɗanga abubuwan wani bai ma taɓa jin su ba, bai kuma san abin da ake nufi da su ba, to kenan idan malamai suna tattaunawa a mas'aloli na ilimi ne zai fahimta. Waɗanga dalala guda biyar, yana yiwuwa wani karo na farko zai jin su, yana yiwuwa wani ya ji su, amma meye ma'anarsu, kuma ya za a iya ba da misali a gane, shi ma wani abu ne. To dukkan su kowanne guda biyar din nan za mu ba da misali ɗaya. Waɗannan su ne manya-manyan hanyoyin da ake istinbat. To, kowanne bari mu ɗauki misali daga ciki. An yi bayanin abin da ake nufi da dalala a wancan lokaci. An gane ko? A jiya mun yi bayanin abin da ake ce ma dalala, mun kai bayanin ta cewa abinda yake nuna maka wani abu ko ko sanin shi, ta hanyar sanin shi za ka kai ga sanin wani abu, shi ne dalala, ko ba ka da bari? Yawwa. Sannan kuma mun ka faɗi dalala akwai lafziyya, akwai ghairar lafziyya. Lafziyya uku ce, dalalatul lafzi wad'an, dalalatul lafzi aqlan, dalalatul lafzi tab'an. Ghairar lafziyya ita ma uku ce, dalalatu ghairar lafzi wad'an, dalalatu ghairar lafzi aqlan, dalalatu ghairar lafzi tab'an, ko kuma mu ce a'adatan. Kun yi bayanin wannan duka ya gabata, dole sai an yi wannan shekida. To, sannan kuma sun ka ce dalala huwa qawlu shay'i bi halatin yalzamu min al-ilmi bihi al-ilm bi shay'in akhar shi abinda ake nufi da dalala abu ya kasance akan wani hali wanda in ka san shi to zaka kai ga sanin wani abu to waɗannan dalala yanzu za mu zo akwai dalalatul ishara to tun da mun san dalala to shin me ake nufi da ishara Bahaushe ma yana cewa ishara ne amma asalin kalma ta ishara ba Hausa bace Larabci ne ashara yushiru isharatan to al ishara fil lugha at-talwihu bi shay'in at-talwihu da haka rabida wato kai nuni zuwa ga wani abu yufhamu minhu za a gane da abin da kai nuni zuwa gare shi ma yufhamu min al-nutqi abin da ake fahimta daga furuci ko magana jiya na bada misali in dai haka nace me yake nufi in nace kana shan ruwa sai kace zaka sha ruwa bari mai karanci kace zaka sha ruwa malam sai kai haka me kake nufi a'a kaga ai ba cewa kai a'a ba amma wannan isharar da kai ta nuna abin da kake nufi larabawa suna cewa ashara yayi nuni wani lokaci kuma suna cewa shawara kaga ashara yushiru isharatan shawara yushawiru tashwiran sannan kuma suna cewa auma'a shi ko auma'a yayi nuni shi yasa suke cewa auma'a yumi'u sai su ce ima'an wannan wawan din an maida ta ya'u yadda ake cewa aujaba yujibu ijaban haka ake cewa auma'a yumi'u ima'an inda kuna cikin littattafan fiqh sun fi amfani da kalima ta ima'i galibi sallan marashin lafiya wanda bai iya ruku'i bai iya sujuda sai a ce yayi ima'i mun gane ko sun kace auma'a yakunu zalika bil kaffi wannan yana kasancewa ne da tafin hannu kina ana ishara da ni da tafin hannu kamar yadda mun nuna kai haka misali wal ayn kuma yana kasancewa da ido mutum yana maka alama da ido yanzu idan mutum ya kalle kai maka haka me yake nunawa ba kyau harare ko wal hajib ko ku mutum yayi maka ishara da hajib shine nan hajib shine kamar wasu na cewa ido amma ba ido ake nufi ba wannan gira wannan wanda ke kusa da nan sai a ce hajib mai tsaro dan ai na tsare ido daga fada wutan su abubuwa shi sai a kira shi hajib yanzu idan mutum ya haka kaga akwai abin da ke nufi to sun kace wa shawwara ilayhi bi yadihi in laraba sun kace shawwara ilayhi bi yadihi ay ashara kun ga nan cikin karatu da yawan kalma ta ashara mun ka sani kafin ka samu wanda ya san kalma ta shawwara tana nufin yayi nuni akwai waya shi yasa dole in baka karatu za a cire maka to wannan mun samu ma'anar dalala a lugha mun samu ma'anar ishara a lugha to amma yanzu sai mu zo zuwa ga wajen malamai shi in su malamai sun ka hada waɗannan kalmomin guda biyu suka ce dalalatul ishara me ake nufi da shi wajen malamai yanzu duka mun ji ta hito to amma a wajen malamai in ka ji wani malami malamin usulul tafsir ko malamin usulul fiqh yace za mu fahimci wannan bi dalalatul ishara kai daga nan an barka don baka san ma ni ad-dalalatul ishara ba ko sai ko mun fahimta ba yawa to amma za mu dan bada waɗansu daga cikin ta'rifat da malamai suka kawo shine za mu ɗauki wani ta'rif da al-Sheikh al-Allama Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahmatullahi jami'al muslimin cikin muzakkiratun fi usulil fiqh da yanzu yana bayani kan wannan sai yace abinda ake nufi da dalalatul ishara muriki da kyau dalalatul lafzi lafzi in ce lafzi kalma ake nufi kenan nunin da lafzi zai yi ala hukmin akan wani hukunci ghaira maqsudin ba shi ake nufi ba lafzi ya baka wani hukunci wanda ba shi ake nufi ba wala siqa lahu an-nass ba dan wannan dalilin nassi yazo ba intabih walakinahu sai dai shi wannan hukuncin lazimul lil hukm ya lazimci hukuncin alladhi siqa wanda anka kawo li ifadatihi al-kalam dan a fahimci magana nan ne malamai suke fatar da dalibi kan ka ji larabci amma baka mutum yake so a ce shine lafazi ya bada wani hukunci wanda ba dan wannan hukuncin anka kawo shi ba shi yasa aka ce ghairu maqsud ba dan wannan hukuncin ba anka kawo wannan lafazi amma kuma ba dan wannan lafazin ba ko ba dan wannan hukuncin ba ana gane ni anka kawo wannan nassin amma wannan nafsin lazimun lil hukm ya lazimci hukunci ba a iya raba su alladhi siqa wanda dan shi ne anka kawo nassi li ifadatihi al-kalam dan ya bada ma'ana a cikin magana da ake karanta muna ji da kyau ba za mu tsawaita magana ba mun gane ko za mu dan bada misali don a gane bari mu bada misali daya ko biyu saboda larabar suna cewa bil misal yattadihu al-maqam an gane ko aya ta cikin suratul baqara aya ta 236 inda Allah yace la junaha alaykum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وانا آية التي لا جناح عليكم بل في أكمكو إن طلقتم النساء إذا انكوك سكماتا أنقاركو ما لم تمسوهن matukar buku shafe su ba aw tafridu lahunna fariida kuma buku yanke musu sadaki ba ko ba haka ba aure ne ba a yanke sadaki ba a ce babu sadaki ba a'a ba a yanka ba akwai bambanci tsakanin babu sadaki da ba a yanke sadaki ba mu gane wannan da kyau shine wannan ake kira cikin yare na malaman fiqh nikahu tafwid aure na tafwidi a miƙa waya mace ce aka daura aure aka ce to za a daura auren wane da wanci amma sadaki ba a yanke ba bayan an daura aure za a tantance sadaki mu yanzu in za a daura aure sharadi guda sai a ce shin nawa na biya sai a ce in ba a faɗi gurgurdon sadakin da miji ya biya ba bai ba za a daura aure ba ba wani dalili akan wannan domin ana iya daura aure ma sai daga baya ne za a tattauna kan sadakin gashi nan malam ta masuhunna aw tafridu lahunna fariida nassi ne na alqur'ani fadan in an ga dama ne ba wajibi bane wani shi ko bai daura aure sai an faɗi an tantance muna jin wannan kenan wannan ayar ta nuna ana iya a daura aure to idan wani na iya cewa to ai alaji kammala akwai matsala yana yiwuwa a daura aure sannan kuma wajen tattaunawa sai a samu matsala ko ba karin bane to shari'a kada ka sa tsammanin akwai abinda shari'a ta bari in baka gane karatu ba ka koma wajen malami sai malamai suka ce to idan aka daura aure muna ganewa sai aka samu sabanin sadaki tsakanin mata da miji muna ganewa to yanzu idan an yi duhuli da ita sadakin ta ya zama wajibi to yanzu sai a koma gidan alkali to shi alkali sai ya yanki sai a ce to yanzu ina jama'a na gari sai a ce irin wannan mace a irin garin nan a wannan yankin iri-irinta nawa asadakin su ana yankewa magana ta rike ta kai an san wata sadakin ta zai kai jika 500 wata zai kai miliyan 1 sai a ce irin waɗannan miliyan 1 din sai alƙalin to sadakin ta miliyan 1 shine ake kira sadaqul misli sadakin tamka muna ji da kyau to sai Allah ya ce in ka saki mace baka shafe ta ba ma'ana nan ana nufin ba a kai ta gidanka ba malamai suke cewa idan aka daura ba mutum aure da mace aka kai ta gidan shi an gane ko aka kulle daki sahiya ta waye sai ya sake ta ko ya tabe ta ko bai tabe ta ba ko an yi kunci aure ko ba a yi kunci aure ba sadakin ta ya tabbata sayyidina umar radiyallahu anhu shi na daga cikin wanda suka bada wannan fatawa dalili kuma ba a aje namiji da mace cikin daki guda shi to wudu sai ya ce bai taba ta ba wa addu tabbaci wannan hayaniya ce ita kanta tana iya cewa bai taba ta ba in an samu sabani saboda tana son a ci tana da matsayin budurwa don haka ba a yarda da zaran an kabaro su cikin daki guda sai ya ta waye ko ya taba ta ko bai taba ta ba ya taba ta ato mallan ko bai da lahiya ba a san abin da ya faru ba saboda wani in za a sakon Allah lahiya gare amma in za a yi ma Allah bauta to bai da lahiya da yawan waɗanda kake gani in za a ruku'i suna wayo ƙugun suna ciwo in an ka taka rawar kiɗi rawar da suka yi ko ɗan shekara 18 bai yi mallan shari'a da kake gani ai mallan barin wada baka da kaji dan adam na jinka sala aikin Allah za a yi yanzu mutun ya ba mata sai jikka bi na uyi ke ji amma karu wata amshi jikka 100 gare shi babu ne abu ha mallan ba a bari yan duniya su kira sai Allah ce to wamti'uhunna ku jiyar da su dadi kaga wannan nassi ne mace ko ba a shiga da ita ba ko ba a kai ta gidan miji ba ko ba a yanke sadaki ba to tana da tamattu'i abinda ake cewa tamattu'i nan shine ka bata wani ɗan kuɗi wasu kyaututtuka waɗanda za ka bata don saboda ka faranta mata da rai sai Allah ya ce alal musii qadaruhu al musii wanda an ka yalwata ma nan wanda yayi yalwata ake nufi amma ana nufin wanda Allah ya walwata masa dukiya qadaruhu gurgurun shi mutumin da yake babban mai kuɗi ya aure mace ya sake ta ba a yanka sadaki ba ba a kai ta gidan shi ba sai a dubi abinda ya dace yayi mata na kyautatawa wani idan ya bada jikka 10 yayi kokari wani in ya bada miliyan 10 a wajen shi ba wani abu bane to alal musii qadaruhu mai wadata ya bada gurgudu wa alal muqtiri qadaruhu shi kuma wanda an ka kuntata ma domin muqtiri na ana nufin talaka dan shi talaka galibi tsoron basuwa gare shi don bai da kaga mutum na jin tsoron basuwa galibi ko marowaci ko kuma talaka an gane ku asirin alkatru shi ne abinda yake an tankware shi a yi riki tantantan shi yasa Allah ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu a wata qira'a wa lam yuqtiru wa kana bayna zalika qawama to nan muqtiri talaka wa alal muqtiri qadaruhu shi ma shi ba da nashi gurgudu sai ce mata'an bil ma'ruf amma jiyar da dadi ne bil ma'rufi game da abinda an ka sani wannan shine malaman usulul fiqh suke cewa al-urf kana da cewa al-urf abinda mutanen sun ka al'adanta shari'ar musulunci ba ta hana al'ada ta yi aiki wanda bata saba ba shari'a ba shi yasa suke cewa al-ma'rufu 'urfan kal mashruti shartan wanda ka'ida ce ta fiqhiyya akwai alqawaid alfiqhiyya akwai alqawaid alusuliyya akwai bambanci tsakankanin su intabih ka karanta littafin alwajiz fil qawaid alfiqhiyya na Muhammad Sidqi Borno sunoni malami ne da kasar Filistin ina ganin koyace yake da zamana dai banta ku Saudiya ba wannan Borno ba tare Najeriya. An gane ko? To in anka ce bil ma'ruf idan anka samu sabani ana koma bami al'adar da mutane suke a kanta. Kuma yi hankali ku da. Wanda ka'ida da muka kawo al ma'ruf 'urfan kal mashruti sharta. Ya za mu gane wannan ka'ida. Ka'ida ce fiqhiyya. Amma bari mu bada misali biyu. Mutum ne ya sai mota, aka yi cinikin mota da shi, aka ƙare ya ba da kuɗi. Bayan ya ba da kuɗi, sai mai mota sai ya cire tayoyin mota, sai ya bashi mota. Kayya kayya sai an tazo gidan alƙali. Ya aka yi ya ce, a ai mota ne sai san mishi, ban sai san mai ba finunuwa. Sai alƙali shi ce, a duk duniya babu inda ake sai da mota ba tare da tayoyi. Don haka ko ka maida mai tayoyi ne ko ka maida mai kuɗi ne. Shin mun gane wannan ko mun gane? Bari mu ba da wani misali. Al-ma'ruf wato al-ma'ruf urfan kal mashruti shartan. Mutum na ya ɗauko sadaki ya biya na mace. Aka ɗaura aure. Ana ganewa ko? Da aka ɗaura aure aka yi komi sai aka kai ta gida ne. Bayan an kai ta gidan shi sai ta ce ita ba za ta yarda ba su yi kwanciyar aure da shi. Aka zo gidan alƙali wajen shari'a. Lahiya ta ce a'a ita da an ka zo wajen ɗaura aure masu bayanin aure ba su ce ba akwai kwanciya ciki. Ita cewa an kai lalle ya kawo mata abinci ya tufatar da ita, amma can wajen ɗaurin aure ba a ce akwai kwanciyar aure ba, don haka ita wanga aure hakan gida za a taya. Akwai mai zana wanga? To ku riƙe wanga ƙa'ida, na ba ku ita al-ma'rufu urfan kal mashruti shartan. Muna ganewa? To sai Allah ce mata'an bil ma'rufi, don ka san shi urfi yana da ni. Yana da muhimmanci a cikin shari'a. Al'ada muhakkama. Sun ka ce haqqan 'alal muhsini, haƙƙi ne akan masu kyautatawa. Akwai saɓani wajen malamai shin tamattu'i wajibi ne ko ba wajibi ba ne? Shin sai matar da mijinta ya sake ta ba a kawo ta ba, ko ko har matan da a cikin gidanka idan ka saki mace ko da kun aihu ɗai biyu, shin wajibi ne kai mata tamattu'i ko ko ihsani ne kyautatawa ce? Akwai maganganu na malamai ba ni son in shiga cikin wannan babi. Amma yanzu muna zancen istinbati bi dalalatul ishara. Sai malamai sun kace ita wannan aya abinda take karantar da mu hukuncin da yasa Allah ya kawo ta, an kawo ta ne a nuna cewa mutum idan ya saki mace kafin ya shiga da ita, sannan kuma kafin a farlanta mata sadaki. An gane ko? To wannan sakin halatta ne a shari'ar musulunci. Ya halatta tunda Allah ya ce la junaha alaikum. Kuma matan idan aka sake ta tana gidansu ba a yanka sadaki ba, ba ta da kodala. Shi yasa Allah ya ce wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida falisu ma faradtum. Amma in an yanka sadaki kar sake ta, to rabin sadaki shi annata. Amma in tana gidansu ba ta zo ba, to shikenan magana ta kare. To almuhimu dai ita wannan aya abinda za mu fahimta karkashinta, hukuncin da yasa aka kawo ta, ya halatta a saki mace tana gidansu ba a kawo ta ba, kuma ba a yanke mata sadaki ba, ya halatta wannan auren ka ce ka fasa ka saki ta. Idan an ka saki mace tana gidansu, to kuma ba ta da idda. Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunha. Tunda da can an ka sake ta dai ba babu zancen idda, saboda ni saboda dama ana tunanin ta dauki shi ko ba dauki ba, duk babu wannan, babu wata idda. To mun gane wannan ko? To amma sai malamai sun kace yanzu wannan aya abinda mun ka fahimta halaccin ya halatta a saki mace ba a kawo ta gidan miji ba, kuma ba a yanka mata sadaki ba. Sai malamai sun kace wa amma ma yustanbatu bi dalalatil ishara, abinda za a istinbati da dilala ta ishara, mun ce dilala ta ishara shine abinda ba dan shi anka kawo nassu ba amma yana tare da nassu, fa huwa kenan. Menene zamu fahimta? Shine anna aqda az-zawaj, daura aure yasihu, yana inganta biduni zikril mahri aslan, ko da ba a faɗi sadaki ba ya hadata a daura aure. Kaga shi ne abinda zamu fahimta. To ina dalilin da yasa malamai suka faɗi wannan, suka ce wa wajhul istinbat, malamai suka ce ta inda an kai istinbatin wannan hukunci, annahu la yasihhu talaqu, saki ba zai inganta ba illa bina'an ala zawajin sahih, ba a cewa mutum ya saki mace sai in ya aure ta aure ingantacce qa'imin tsayi. Yo idan auren bai ingantu ba, dan me Allah ya ce ayi saki? Ai babu zancen ma saki. Wa bayanu talazum huna, sun kace abinda yasa suke lazimci juna, annallaha abaha talaq, Allah ya halatta saki, liman lam yusammi al-mahra, ga wanda bai ambaci sadaki ba, wa lam yadhkurhu, bai ambace shi ba. An gane ko? Wa ibahatu talaq, abinda ke halatta kai sakin mace, tastalzimu wujuda zawajin sahih, yana lazimta sai an ce an samu saki ingantacce. Kaga shi nassin ya zo ne ya nuna maka ya halatta ka saki mace ba tare da ka shiga da ita ba, ba tare da an yanke mata sadaki ba. To amma ta karkashin wannan malamai suka ce kenan, ashe armen da ba a ambaci sadaki ba ya halatta, domin inda armen ba ingantacce bane da Allah bai cewa ka saki, don tunda babu auren ku kuma ina zancen sakin? Shin mun gane ko bamu gane ba? To kun ji misali ne din bayar guda, daga baya karatu duka zai zo cikin wadannan misalai, shi ake kira dalalatul isha'a. Mun ji wannan da kyau? Sai mu je misali na biyu, sai dalalatul nass. Dalalatu an-nass, shin me ake nufi da dalalatul nass? Shi dalala mun yi bayani abin da ake nufi da dalala dazu. To amma da me ake nufi da an-nass? Sai ka ji an ce shin magana ga da kaka faɗi akwai nassi? Yo ai shi nassi ba Hausa ba, Larabci ne. Nunun ne da sadun da sadun, shi da ake kira nass. Amma wai a yaren Larabci kalima ta nassi me take nufi? Sai ka tara ɗalibin ilimi dubu, yalla in ka samu biyar wanda suka san abin da kalima ta nassi take nufi. A Larabci sun ka ce an-nass fil lugha, in an ka ce nassi a yaren Larabci yadullu ala raf'in, yana nufin ɗaukaka wani abu, wartifa'in ko ɗaukaka wani abu, wantiha'un fi shay'i, yadullu ala raf'in wartifa'in wantiha'in fi shay'i, ko abin da ya zo kururuwa. Minhu qawluhum, shi yasa suke cewa nassal hadith ila fulani, malaman hadith in ka ji an ce nassal hadith ila fulani ay rafa'ahu ilayhi, idan mun ka ce nassa fulan alhaditha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ay rafa'a alhaditha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, mun ji wannan ko? Shi yasa akwai wani abu matattakala inda mutum yake hawa yayi bayani, me yasa ne shi da Larabci? Mukai bayani, idan mutane suka taru akwai wata matattakala wanda mutum yake yin tsaye ya hau dan yayi bayani, ni sunanta ba na masallaci ba, minbari ai na masallaci ne. Kamar yanzu ana taro sai ku ga manya an yi musu wani abin nan, za su tashi tsaye suna magana, ban ji ba da Larabci muke zance. Minassa, to minassa din nan ai ana nufin abin da yake ya daukaka mutum zai iya hawa saman shi ma mutane bayani. Shi ko nassi da anka ce, saboda nassi abu na wanda tushen abu ake nema, kenan maganar tana bin silsila, in hadisi ce sai ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in ayat Qur'ani ce sai ta koma zuwa ga Allah. Mun gane ko bamu gane ba? So Allah ya taimake mu. Wa amma dalalatul nass fil istilah, to idan malamai sun kace dalalatul nassi to fahiya shine ma sabata bi ma'na an-nass abinda ya tabbata da ma'anan nassi lughatan ta fuskar larabci lishtihadan wanda ba ishtihadi ne malamai sun kai ba ta fuskar istinbati bane wala istinbata kun ba istinbati bane ma'ana abinda nassi yazo da shi karara shi ake kira dalalatul nass muna ganewa abinda nassi yazo da shi karara to sai malamai suka ce to ana samun dalalatul nass an gane ko aqsamu dalalatul nass ita dalalatul nass ta kakkasu na farko akwai mafhum al-muwafaqa sannan kuma za a zo gaba na gaba akwai mafhum al-mukhalafa mu maido hankalin mu nan jama'a wadanda abubuwa suna bukatar in kaje ana bayani kan su ka maido hankali ka don ka gane su in an ka ce dalalatul nass kala biyu ce akwai dalalatul nass bil mantuq akwai dalalatul nass bil mafhum in an ce bil mantuqi shine abinda nassi karara ya karantar da kai muna ganewa abinda nassi ya karantar da kai karara in an ka ce al mafhum abinda za a fahimta daga nassi bari mu ba da misali da Allah ya ce az-zaniyatu waz-zani sace ni fajlidu kulli wahidin minhumma sace ni bi ata jalda da mazinaciya mace da mazinaci namiji ai musu dala nawa dari to waɗannan dari karara ne to sai wani malami ya ce maka abinda za mu fahimta idan aka yi 99 an yi daidai idan an kai 101 an yi daidai to kenan abinda za mu fahimta haram ne a rage haram ne a ƙara don Allah ne ya ce 100 za a yi amma ai ba a yi ta kuɗi ba abinda za mu fahimta kenan tunda Allah ya ce a yi 100 in kai 99 ba kai abinda Allah ya ce ba in kai yi 100 ɗaya ka wuce abinda Allah ya ce to ai wanda fahimta ke mun kai ba sani ko mun fahimta ba to shi wannan mafhum kala biyu yake mafhum kala biyu yake an gane ko shi mafhumi da kaje malamai suna faɗi kala biyu ne akwai mafhumul muwafaqa akwai mafhumul mukhalafa mu rike da kyau in malamai suna faɗin wanga in baka san abin da aka rufi ba zancen ma ka fahimci inda an ka sa ba gaba bai kota su ba shi mafhumul muwafaqa akwai shi akwai mafhumul mukhalafa bal ma in an shiga cikin usulul fiqh akwai wani kaso wanda ake yi mishi wanda ba shi ba domin akwai mafhumul muwafaqa akwai al-a'la akwai al-musawi akwai al-qat'i akwai ad-dhanni to shi al-qat'i da ad-dhanni kenan malamai ba su ka kawo shi ba saboda dole sai mutumin da ya zurhi cikin ilimin shari'a mu kawo wadanda ake fahimta kusa kusa ko wani ya bada misali daya mu biyo ni mu ko mu biyo mai littafi mafhu wato yanqasimu al-mafhum al-muwafaqa ila qismayn bi'tibarihi shi mafhum al-muwafaqa mu rike da kyau in an ce muwafaqa ai dacewa ne ko to shi abinda ya dace abuna ni fahimci shi amma ya dace da nassi to kala biyu yake akwai al-awlawi wanda ya wuce ma abinda nassi ya faɗa akwai al-musawi wanda kuma yana daidai da nassi misali ga misali Allah subhanahu wa ta'ala yana bamu labari iyaye Allah ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni yace imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma sallatu fala taqul lahumā uff kakkace ma iyayenka uff shine da Hausa kace tir ko char ko ayya ko ba ka dan bani to ga yi kuma ira ruwansu sai ka ji ace ka san tsohon nan il a jamais été à l'école donc ce sont des illettrés quoi to anan Allah ce kakkace ma iyayenka tir sai malamai sun kace to nan karkashin wannan kalima akwai mafhumul muwafaqa al'a'la ko al'awlawi da mutumin da yace ma baba nay char da mutumin da yayi mari baban shi wani nayi banna dukkan su ai sun yi banna ko to amma wanda yayi mari baban shi ma to kaga da wagga aya sai ka ci tunda Allah ya hana a ce musu char wani da yace maka to ya shi bai ga ayar da Allah ya ce ba in kan mari ubanka ka aikata haramu eh Allah bai ce haka ba kaga wannan shi na so shi kawo mu ya za a yi a ce in kace musu char bai halatta ba to ina ga bugu to kaga da sai malamai su ce maka za a fahimta karkashin wannan aya bimafhumil muwafaqa al-awlawi ko al-a'la cewa bugun iyaye shi ya fi cancanta ya zamanto haram bisa ga mace musu tir mun ji da kyau akwai mafhumul muwafaqa al-musawi wanda malamai suke kawowa shi al-musawi ma'ana da shi da abinda nassi ya fada duk dai suke Allah ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman yatami inma ya'kuluna fi butunihim nara wadanda suke cin dukiyar marayu zulman ta fuskar zalunci inma ya'kuluna fi butunihim nara suna cin wuta ne wasa yaslawna sa'ira za su shiga wuta ko za a sa su cikin wuta ko za a kunar da su da wuta anan kafin mu fassara wannan aya bari mu dan yi wasu bayanai da Allah ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama alladina kakkace ba a ce mata ba su shigo ciki ba dan an ce alladina ba a ce innal ladina wallahi ba saboda alladina ismul mawsul ta tufidul umum innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula ta shahi maza ta shahi mata da an kace ya'kuluna ba a ce ya'kulna ba ai ba kawo mata ba a'a ya shahi maza ya shahi mata domin dhamiri na maza in an ka kawo shi ba a kawo na mata ba to na mata ya shiga ciki sai in an kawo na maza da na mata sai a ce to na maza daban da mata daban ko faransai haka nan ne ko Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul yusuf yake ba mu labari wannan mata da ta yi ne bi annabi yusuf ya lalata da ita karshe ya bayyana shike da gaskiya sai aka ce mi yusuf a'ridu an hada واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين اي باتي انك كنت من الخاطئات اي ماتشي جمع مؤنث سالم كما ترى كاو تو نن ده انك تي ان الذين ياكلون ما تا ما سو شيغا تشي ياكلون اموال اليتامى سو كتشن دوكيان مرايا ظلما تهني الظالمين اشي ان انك تشي دوكيان مرايا با تا فسكر الظالمين با با اشيغا تشي با kisa Allah ce wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran tatami falyakul bil ma'ruf sai Allah ce inna ma ya'kuluna fi butunihim nara abinda suke ci wuta nan sai balaga ta yi aiki dan ga mun muna ganin masu cin dukiyar maraya kuma ba wuta ta suka ci ba sai su sa aka musu kaji kuma kana kallo kaji suke ci ina dan qur'ani ne kuma Allah ya ce wuta suka ci a yo ban ga wutan ba nan sai an ce a'a bi itibari ma sayakun ana nufin abinda zai zo gaba kamar yadda Allah ya ce a cikin suratu Yusuf wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani asiru khamra dai daga cikin su yace ni naga ina ta tsalle giya yo ai giya ba ta tsatsuwa inabi shine ake tatsawa ya bada giya manokon yace ina tatsa inabi sai ce ina tatsa giya domin inabi in an tatsa shi karshe ne zai zama to giya zai kasance to in kace balaga ba ta da amfani usulul fiqh bai da amfani nahwu bai da amfani sarfu bai da amfani ah to kai ya zaka gane shari'a hayaniya kawai sai Allah ce mi wasa yaslawna sa'ira da sannu za su shiga wuta kaga wannan yake nuna maka ba wutar suke ci ba a can cikin wutar jahannama na za su ci wutar muna garewa da kyau to anan sai malamai sun kace ya akuluna suke ci intabe da wanda ya ci dukiyar maraya da wanda ya kunna mata wuta duk dai sun yi mi sun kannata ta da haka nan gakkace a'a tunda an ce wanda ya ci to wanda ya bata ta ciwon ga hukunci bai shahi shi ba sai a ce maka a'a nan za a hankalta ma abinda zai hada shine bannatawa da mutumin da ya ci dukiyar maraya ya lalata ta da mutumin da ya ci dukiyar maraya ya kunna mata wuta duk sun bata dukiyar maraya hukuncin su guda ne kuma malamai sun kace nan qur'ani ya ce ya akuluna sun kace ubira bil akli anil intifa an ce ci amma ana nufin amfani da dukiya kuna ganewa da kyau ko kuma a'a an ce ci amma ana iya kiyasin duk abinda yake da alaka da ci saboda babban burin dan adam na farko ya cika cikin shi shi yasa ita bukatar dan adam mataki mataki ta babban bukatar dan adam na farko ci da sha saboda in babu abinci babu abin sha ayo ai babu dan adam kenan shi yasa da kaga mutun da cewa shi abinda yake so yanzu shi kokari shi sai shinkafa shi sai ɗan masalashi a gida ne ma'ana kinan bai da arziki don mai kudi yayi karhin wannan muna ganewa to daga ci sai ni sai aka zuwa ga sutura daga sutura sai ni sai gida daga gida sai ni sai abin hawa daga abin hawa sai ni a ce akwai mata daga mata sai ni ha sai yaya daga yaya sai ni sai kokarin tara dukiya ta yawa ana ji kan mallan daga an tara dukiya ta yawa sai ni sai neman mulki daga neman mulki sai ni sai neman tabbata akan mulki sai an koma ga Allah shi yasa mai kudi in yagga wurta babu wanda yake so in ba mulki shin muna ganewa to sai Allah ya ce ya akuluna amwalal yatama saboda babban bukata ta dan adam shine ci ba wai ana nufin ba mutumin da ya dauki dukiyar maraya yaje ya sai kaji ya ci da ita shi ake nufi a'a har da wanda ya dauki dukiyar maraya ya gina gida ya shiga AC wannan AC da shika sha wuta ta yake sha don kawai ni shi ta yi ce a'a Allah ya ce ya akuluna don haka mu ba mu ci ba mun je ne mun gina gidaje mun sa AC don haka babu hisabi da tashin alkiya ba ah muna ganewa sai a ce a'a idan ci ko ta wuce hanya ne ci ne ta fuskar abinci cin dukiyar ne ta fuskar sa sutura cin dukiyar ne ta fuskar gina gida cin dukiyar ne ta fuskar yin wata bukata da ita ta duniya to ya akuluna amwalin ta ba ta ci mun gane wannan ko ba mun gane ba to yanzu anan ina mafhumi shi mafhumul muwafaqa an ce ci amma ba ana nufin ci ba ko mutumin da ya kunna ko ya cinna ma dukiyar maraya wuta ya shiga ƙarƙashin wannan nasu bi mafhumil muwafaqa al musawi da wanda ya ci da wanda ya kunna mata wuta duk sun yi banna don haka mi don haka hukuncin su daya to wanga shi ake kira mafhumu mana mafhumul muwafaqa al musawi shi ko mafhumul muwafaqa al a'la ko al awlawi fala taqul lahumu uffin to in ce kakka ce tir to in ka buga kai abin da yake cikin mulki shin mun ji wannan ko ba mu sani mun ji ba yawa to waɗannan misalai sun isa haka yanzu dalalatul nas mun kawo dalalatul nas bil mantuq sannan dalalatul nafs bil mafhum in anka ce al mantuq ismul maf'ul la nataqa yantiqu nutqan ismul fa'il an natiq ismul maf'ul al mantuq ما دل عليه اللفظ في محل النطق شي اكي سمامي المنقوق ابين ده نفسي يا فدا ده لفظي قرارا شي ني ما مالم سكي تشو دلاله النص تو اكوي ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق شي اكي كرا المفهوم شي كو مفهوم ياك سبي مفهوم الموافقه ده مفهوم المخالفه شي مفهوم الموافقه غدا بيو ني المساوي ده الاولوي من بعد بيانه سنن اكوي القطعي اكوي الظني الغالب ونن بمكاو سبا سبودا با كما بنشكي لي انفاد على شيء اصول الفقه تو ينزو سي ابند دلاله النص بايم بالمنطوق بالمفهوم مفهوم الموافقه من المساوي من الاعلى ينزو سي مفهوم المخالفه شي مفهوم المخالفه حكمتي ne za ya bayyana daga nassi an gane ko amma abinda za a fahimta karkashin wannan nassi kishiyar shi shine mukhalafa ko ai an ce mukhalafa ai shine sabani shin wani ake nufi da al-mafhum tunda mun san dalala ita dalala mun yi bayanin ta sai malamai suka ce al-mafhum fi al-lugha ismu al-maf'ul kaga ismu al-maf'ul na suna ne na maf'uli wanda aiki ya fada akan shi min fahima shay'a ya fahimci abu ashe fahimta mene ne shi larabci ne amma bahaushe wani bahaushe ce ka fahimta wani ce ka fahimta ya maida alhamza ta ko haun ta koma alhamza eh an ka ce fahima shay'a ay ya alima shay'a ya san abu wa amma dalalatul mafhum amma in malaman tafsiri ko malaman shari'a kaji sun ce dalalatul mafhum shin me suke nufi da shi mu rike da kyau sai an ka ce isbatu naqid hukm al mantuq bihi lil masbut anhu ku rike da kyau shi kishiyan wancan da ba mun ce mafhumul muwafaqa ba abinda lafazin yana zuwa daidai da nassi abinda nassi ya fada ko ya wuce abinda nassi ya fada to shi wannan isbatu naqid hukm al mantuq bihi ka tabbatar da hukum kishiyar hukuncin da nassi ya fada lil maskuti anhu ga wanda ba a fada ba kun ga wancan muna tabbatar da hukuncin abinda nassi ne ya fada ko abinda yake daidai da shi ko abinda yafi shi wanda kuma kishiye shi ne abinda nassi bai fada ba sai ka tabbatar da kishiye shi akan shi wadansu malamai sun ka ce dilalatu mafhumil mukhalafa an gane ko kishiya sai malamai suka ce to shi wannan mafhumul mukhalafa mai do hankalinka nan ya kaso dai har zai kai kusan gida takwas in ban manta ba an gane ko amma za mu doki wadannan guda takwas tunda lokaci ya fara mu da halinsa sai mu zo mu ga sharuddan aiki da shi don shi ba a aiki da shi karara sai an yi sai akwai ka'idodin da ake aiki da shi amma bari mu ji mafhumul mukhalafa guda takwas din nan guda ne kawai an da rauni shi ba ko da shi ake aiki da shi ba in an ce yana da rauni ba ana nufin ba a aiki da shi ba ko mi raunin mutum akwai ranar da shi ke da amfani ha bahaushe yace ruwan kashe gobara kun san ruwan kashe gobara kun san ruwan kashe gobara ko san ruwan kashe gobara a bali ba ba sai ba sai mai kyau ba kun san ruwan gololu muna gudu su ko ko ba gudu ruwan gololu ruwan gola to ranar da gobara ta kama a shi sunan umari to shi wanga din da mun ka ce yana da rauni ba shike nuna ba a aiki da shi kullun ba mu rike da kyau shi ma akwai lokacin da yake zuwa ana aiki da shi to bari mu ji mafhumul mukhalafa an gane ko sai malamai sun ka ce misali mafhum al mukhalafa akwai mafhumus sifa an gane ko mafhum as-sifa ya ance mafhumu as-sifa shine sifar da ta tabbata ga abu in ta dalilin ta an ka dora mishi hukunci to wanda bai dauke da wannan sifa wannan hukunci bai haushi ba masani ko muna fahimta ta ba duk da yake nan ya kawo dan su misalle wadanda tana yawa ba za mu iya fahimta ba kai tsaye amma shi ya dauki hanya ce mai nisa bari mu dauki mafhumu sifa mu ba da misallan da ƴan uwa za su iya gane ba Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani mai girma cikin qur'ani wannan yafi misali 500 mafhumu sifa amma saboda baka san ka'idar ba ba za ka yi aiki da ita ba amma bari nan ba da misalle Allah yace subhanahu wa ta'ala wallazina yarmuna almuhsanat wadanda suke jifan mata kamammu thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a sannan ku su zo da shaidu hudu ba fajliduhum 80 jalda ku yi musu bulala nawa 80 ta kazashi sai malamai suka ce to abinda za mu fahimta idan mace ba kaman mata ba sai wani jefe ta da zina to nan ba za a yi bulala 80 ba sai dai a yi ta'azirin shi domin misali mace ce an san karo wacce tana gidan karuwanci sai wani ya ce mata waccan mazina ce ya ce kuma tana da daki gidan karuwanci kuma an san ta karuwanci a ba a ce wanda ya yi mata kazi domin shi yasa Allah ce al-muhsanat mata kamammu abinda za mu fahimta mace da ba kamamma ba to wannan hukuncin bai hauka ba mun ji wannan da kyau to wannan shine duk da yake in an ce mafhumu sifa sun kace yana da fa'i ba wai dole sai sifa irin wannan ta nahau ba muna ganewa shi yasa sun kace hatta da lokaci da zamani yana shiga ciki amma bari mu yadda malamai suke dauka shi don mu gane akwai mafhumu zaman ji kan mallam abinda ake ce ma mafhumu zaman kina cikin mafhumu sifa amma wadansu malamai suna fidda shi dan a gane abinda zamu fahimta daga zamani Allah ce al-hajj ashurun ma'lumat watan hajji yana da watannin shi sanannu mutumin da yaje jikan mallan yaje makka yayi aikin hajji a cikin watan muharram akwai aikin hajjin shi wanda ya take arfa muharram ha babu ko akwai aikin hajjin shi to safar ha wanda ya take arfa cikin safar a makka kuma a hilin arfa babu saboda Allah ya ce al-hajj ashurun ma'lumat ay al-hajj zu ashurun ma'lumat ana yin shi ne cikin watannin shi idan ka yi shi ba cikin wannan watannin ba babu shi shi yasa ko cikin qawaidi yayi aiki daga ka'ida da yace babu fara'idus salah yace amma fara'idus salati fa 15 ko yace mi na farko awwaluha yace duhulul waqti shigan lokaci don kana jin ƙarhi bai yiwa kai sallar azhar ƙarhi 9 don ka tashi da ƙarhi ba sai ba mana to kaji abin da ke kira mafhumu zaman mun ji da kyau sai mafhumu makan abinda za a fahimta daga mi daga wuri inda Allah ya ce wala tubashiruhun nasatili wa antum akifuna fil masajid kakku sadu da iyalinku kuna itikafi a cikin masallaci ko cikin masallatai wannan ya nuna mi ake nufi masajid mi za a fahimta wuri ne ko ba wuri bane masjid ai yana nuna wuri ko wurin da ake sujjuda wurin da ake sallah to sai mutun yayi itikafi dakin matashi kuma amariya akwai itikafi ko babu babu saboda ana yin itikafi a mi a masallaci sai abu na gaba mafhumu shart abinda za a fahimta daga sharadi da Allah ya ce wa in kunna ulati hamli idan ka saki mace tana da ciki fa anfiqu alaihinna ku ciyar da su hatta yadana hamlahunna har sai sun yi ka gani kenan wannan ya nuna cewa ashe mace in kai sake ta saki uku muna ganewa saki na uku ba muna yin ka ce ka sake ta saki uku ba a'a saki ne daya biyu har sun ka kai uku bayan ka sake ta to ciyar da ita yana nan akan ka koda saki na uku ne sai ta ilmi sai ta haihu ina mun ka fahimci wannan don Allah ce wa in kunna ulati hamlu amma in ba su da ciki ka saki mace to ciyar da ita yana ni saki na uku baya akan ka saboda saki ne na uku ba ta duke da ciki sai mafhumul ghaya in an ce gaya ko da Hausa ai shine matuka abu inda Allah ce wa kulu washrabu satami hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr kaga Allah ce wa kulu kuci washrabu kusha hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad kaga sai zare ko silare inji malaman zauri wato al khaytul abyad silare fari ko zare fari ya bayyana min al khaytil aswad na daga zare baki min alfajr na alfajr wannan ya nuna ashe mai yin azumi ya halatta ya ci ya sha sai ni sai lokacin da alfajr zai ceto da alfajr ya ceto an hana mishi ci menene ya nuna bai halatta ba mutum ya ci bayan alfajr hatta ya tabayyana lakum alkhayt alabyad sunan shi mafhumu alghaya kuma kuma da Allah subhanahu wa ta'ala eh bari mu dauki mafhumul adad saboda lokaci ya tafi mafhumul adad adadin da anka fada shi ba ana fahimtar wani abu gargarshin sa da Allah ce walladina yarmuna almuhsanati wadanda suke jifan mata kamammu thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a sannan busu zo ba da shedu guda huku fajliduhum 80 jalda ku yi musu gudana nawa 80 to abinda zamu fahimta in ka kara kan 80 kai 81 ya halatta in kai 79 saboda Allah ce 80 jalda mafhumul adad ke to sai mafhumul laqab shine mafhumi na laqabi an gane ko shi mafhumul laqab zamu zo bayanin shi shine abinda malamai suke cewa takhsisu ismin bi hukmi suna yazo wanda an san shi ba sifa bane sai a kebance shi da hukunci kamar ka kira cikin diyanka misali kace kana da sunan shi Isa kace Isa sai kai sallah ba shike nuna ba in akwai sauran diyanka kar su yi sallah a tana yiwa kiran da kai mishi shi saboda bai sallah bane ko yana sakaci da sallah to shi yasa wannan mafhumul laqabi ake kira ne ba a aiki da shi sai da sharuɗa zamu zo mu bayani wannan sharuɗa a darasin nan ba sun kace kamar da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ko ba ka ba Allah ya ce ya ku da kuka yi imani kar ku kashe abin farauta alhali kuna cikin harama ta aikin hajji ko umra sai malamai sun kace to as-saydu nan suna ne malamai sun kace fadalla bi mafhumi al-laqbi ala ma ada as-sayd la yahrum qatluhu kas-sibab kaga wani sai ta dauki cewa to kenan kashi abinda ba abin farauta ba to ya halatta alhali ko bai halatta ba tunda dan an ce kakka kashi abin farauta irin su zomo irin su barewa sai wani ce to Allah ya ce abin farauta amma in ni yi karo da wata dabba ko ba a cinta a cikin harami la iya kashe ta ba haka ake nufi ba saboda as-sayd nan suna ne mukhassas ba ai takhsisin hukumi da shi muna ganewa a takaicen takaitawa bai aikin haji bai halatta ya kashe dabba ba koda tana cikin namun daji abinda malamai suke cewa masu daji an gane ko bai halatta baka kashe ta in ba tun karo ka ta yi ta cuta ba mun gane wannan to yanzu ɗan uwa lokaci yayi halinsa zamu dakata karatu anan insha Allahu ta'ala zamu zo darasi na gaba mu yi shurutul amal bi mafhumi al mukhalafa sharuɗin da su ake aiki da mafhumul mukhalafa sannan mu shiga cikin sauran hanyoyin istinbati guda uku da suka yi saura in Allah ya ba mu iko in mun kai karshe sai mu je zuwa ga fakara ta karshe gobe idan Allah ya kai mu sai a shigo yadda ake yin istinbati a cikin Qur'ani aya 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 nan da baka fahimtar karatun saboda abin zai zo jere abinda muka faɗa ya zama tsoriri Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Thank you.